الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم الخاتم وعلى آله حق قدره وبجداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ بالله بهذا المعظم والتعطف بذلك التأثير النبي الظهر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna sallamata addinin musulunci ga dukkan ƴan uwa masoya addini, masoya ibada, masoya biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da suke jimirin sauraron wannan shiri mai albarka na ibada da hukunci a wannan gidan rediyo namu mai tarin alkhairi da albarka na GMC Gombe. Kamar dai idan masu sauraro ba su manta ba, muna nan muna karanta littafin nan na Akhdai wanda ake kira Fawa'idul Minani li Muhammad Kani. Wato su'alu wa jawabun ala kitab al-Akhdai, tambaya da amsa da aka yi akan littafin Akhdai, wanda dai kullum kamar da muke faɗa ga shi littafi ne wanda a zahirin jiki zaka ganshi dan karami, amma kuma ya tara mas'aloli na ibada da yawa wanda idan mutum ya tsaya ya fahimce shi, in Allah ya yarda, wato zai gyara al'amuransa na ibada da yawa. Kada mu duka mantawa cewa Allah ya kawo mu duniya ne don mu bauta masa, kuma Allah yana so a bauta masa ne akan tsarin da ya tsara, ba kan irin tsarin naka da ka tsara ba. Ba a bauta wa Allah da jahilci. Haka wannan irin shirye-shirye da ake yi suna yanke mana hujja kenan, cewa ko da baka dau littafi ba ka je gun malami, to lalle an biyo ka da karatun har cikin wayanka har cikin rediyo domin wato ka fahimci addininka akan matakin nan na a gudu tare a tsira tare. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya karbi ibadunmu. Mun tsaya a kan abin da ya shafi babi na wanka da abubuwa da suke wajabta wanka. An ce abubuwa ne guda uku, malam sai ya tattauna a kan abu ɗaya wanda bai tattauna a kan sauran abubuwa guda biyun ba. Ma'ana uku ne, duk da malamai sai su saɓani kan cewa sun fi haka, amma dai mun yi bayanai masu muhimmanci a baya a kan wannan gaɓa. Cewa dai mun ɗau uku ɗin da malam ya faɗa, shi ne janaba da haila da kuma ainihin biki. Ma'ana ana wanka in janaba ta faru, ana wanka idan jinin haila ya yanke, ana wanka idan jinin biki ya yanke, ko bikin ma ya faru, kamar yadda sabanin malamai yanzu. Wasu malamai suka ce a ko da an yi haihuwar ba jini, to lallai wannan haihuwar kaɗai ta ainihin wajabta cewa to ita wacce ta haihu sai ta yi wannan wanka ɗin. Wannan kenan. Da haka ana cikin babin janaba, wata magana ta biyu wacce sai an gama da ita a sake komawa kan abubuwan da suke wajabta wanka ɗin, abin da ya shafi haila da jinin biki ɗin. Kaga ita janaba mutum yakan samu daman ya warware ta a jikinsa take ta hanyoyi guda biyu. Ana hanya ta farko wacce aka fi sani ita ce hanya ta wanka, hanya ta biyu ita ce hanya ta taimama. Ma'ana ya yi taimama domin ya ainihin wato halatta wa kansa ibada da lokacin da ake ƙoƙarin wucewa, ko kuma yana cikin wani uzurin da wato gashi wanka ya kama shi amma kuma bayi da zarafin da zai iya aiki da ruwa. Zamanin musulunci wani addini ne mai sauƙi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana, yana cewa addini yusrun, wato shi addinin nan mai sauƙi ne, babu wahala a cikinsa. Kuma duk wanda ya tsananta wa kansa a cikin addini, to sai addinin ya ainihin kure shi. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan ibadun da a zahiri ma muna ganin kaman masu wahala ne, misali kamar azumi, kamar kanka da yunwa, ba ci, ba sha, ba biyan buƙatar sha'awa, ma'ana yunwa dai daban-daban, har kusan nauyi uku, ba ma maganganu wato marasa kyau. To duka dai sai Allah ya ce duk da haka dai wannan da kuke gani kaman horo ne. Allah ya ce yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ya ce duk da haka dai ni ina nema muku sauki ne, ba ainihin ina nema muku kunci ba. Haka addini wani abu ne mai sauki. Haka babin da zamu tashi a yau babi ne da yake da alaka da fasalin da muka fito na abubuwan da ba sa halatta akan mai janaba, wanda an kirgo abubuwa kusan guda biyar, ma'ana sallah da karatun alqur'ani da taba alqur'ani din mai girma da dawafi da ainihin wato da sauransu. Duka dai an gaya mana ba sa halatta, wato ga wanda ya zama mai janaba to sai kuma malamin ya rushe mana da wata magana wacce ita ce ta jawo ma'ana wannan babi ya saki biyowa baya ya shiga tsakanin wato wankan janaba da wankan haila da wankan biki saboda yana da alaka da su gabaki daya wato shine wato fasali na taimama kenan malamin yake cewa a karatun mu idan ba manta ba inda muka tsaya cewa wala yuzu liman la yajiru ala alma'il barid an yati zawjahu hatta yila alalat baya halatta ga ainihin wanda bai da iko da ruwa mai sanyi wato ya kusanci matarsa kaga wanka ya kama shi kenan malai yace hatta yinda idda alalat har sai ya tare da abun tafasa ruwan zafi nasa da nasa kawai inda za a masa uzuri baya da damar da zai aiki da ruwan zafi sannan kuma gashi wato janaba ta kama shi malaki illa an yi hatalima sai ni in mafarki yayi ma'ana janaba ta kama shi ta hanyar mafarki ya kiyaye da kusanci mata sa ba amma kuma yayi mafarki mani ya fito a cikin sa wankan ya wajaba a kansa to nan kuma ya zai yi tunda ba shine ya dawo wannan janaba din ba ma'ana janaba ce ta zo ta same shi anan gashi ko bai da iko da ruwa ne gashi ko bai da iko da ruwa ne sanyi to anan kaga zai koma ya dauki hanya mafi sauki tace ainihin wato yayi taimama ana yayi taimama da niyyar ta dauke masa wannan janaba mai karfi sannan kuma ta halatta masa yayi sallah idan yayi sallah sai ya ainihin kama tanijin wato ruwa wanda zai ainihin tafasa yayi wankan janabansa domin wato sallar da zai kinkara nan gaba idan mutun yana da janaba ɗan uwa mu fahimci wannan ya zama bai da iko da zai amfani da ruwa an ba shi dama yayi taimama amma ita taimaman ba za ta dauke masa janaban na gaba ɗaya ba za ta dauke masa janaban ne na wani lokaci ma'ana saboda ita sallah tana da tsari na lokaci da haka za ta dauke masa janaban ne na iya wannan lokaci yayi sallah idan yayi sallah to fa zai ci gaba da tana da ruwa wanda zai kuma zo ya wanke jikin sa daga baya wannan dai shine yar muqaddima da zamu shiga babi na taimama a idan ce taimama a yaren larabci shine al-qasd nufi ana shar'anci kuma malan zai mana bayani sai insha Allah ta'ala faslu fi tayammumi fasali a cikin taimama su'al tambaya ma huwa ta'rifu tayammumi menene ake nufi da taimama in an ce a tayammumu me ake nufi a shar'ance saboda ba larabci ne muke karanta ba muna karantar da shari'a ne muna karantar da ibada ne da hukunci da haka ba za mu tsananta wa kanmu wurin maganan kalmar taimama abin da ya shafi wato Arabic technique ba ma'ana abin da ya shafi malaman larabci ba da haka za mu fi mai da hankalinta a kan abin da ya shafi malaman addini ya ce a tayammumu taharatun turabiyyatun tashtamilu ala masihi alwajhi wal yadayhi التيمم تيمم عليه بحارة ترابية من أركين إلى كفا وأن تشتمل تاتار على مسح الوجه والكفين أكن شافم فسكا دكافك وبداجي وأن شيني تيمم كما دين تيسا شركتني فأنا مي جزير واحتبات دطاو أنا إيا أو إن دعجي بند تيمم عليه كفا واتسوني وإن نجفي دلابي أنا فسكر مطم da kuma ainihin hannayensa wannan bangarorin su ne ainihin wato taimama yake shafa shi ta wannan taimama kamar yadda muka sani alqur'ani ne girma ya yi magana a kanta wato da kuma dalilan da suke jawowa wato mutum ya zama ya yi taimama din sannan kuma a gurguje za mu yi koda an takaitaccen tarihi wato na ita wannan taimama din kafin mu ainihin faɗi wato abin da ya shafi ayoyi da suka yi magana akan taimama akwai ayoyi guda biyu ayan nan ta suratul ma'ida ayatul wudu'i ta yi maganan taimama wanda wasu malamai suka ce ba iya taimama kaɗai ta yi magana akai ba ta yi maganan taimama da ainihin ba iya maganan alwala kai kaɗai ta yi ba ta yi maganan alwala da taimama gaba ɗaya ma'ana ayatul wudu'i ne amma kuma ta yi maganan taimama sannan akwai ayar nan ta suratul ma'ida ita kuma malamai suka ce ita ce ba ai aya kai tsaye
da sai magana akan abin da ya shafi ta'lim da taimama ita ce ayatu taimum to duka dai ayoyin guda biyu idan ka dauko su wato za su ayi iya baka hujja ka abin da ya shafi taimama imamu malik rahimahullah ya kawo hadisi na cewa daga Abu Hurairah radhiyallahu anhu yace wata rana mun fita wato mun fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai shi ta sabani wani yaki ne a wata shekara ce wasu sun ce gazo su bani mustalik ne wasu kuma suka ce ba wannan yakin bane wani dai yaki ne daban ma'ana wasu kuma suka ce a'a ai a shekara ta hudu ne wasu kuma suka ce a shekara ta biyar wasu kuma suka ce a shekara ta shida ko da yake dai alhamdulillah an samu taimama kuma akan hanya ce ta yaki an tafi yaki an je ana kan hanyar dawowa yace har sai da aka iso wani wuri da ya zama fako babu ruwa a wurin sannan kuma ma'ana sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam sun taho ba su da ruwa sai aka danya da zango nana Aisha Allah kara mata yadda take cewa sai ta ji nana Aisha Allah kara mata yadda sai ta buƙaci cewa za ta ainihin kama ruwa to a wannan lokaci sai ta je ta kama ruwa to bayan ta je ta kama ruwa sai sarƙa ta tabata to daman akwai sarƙa da ta karɓa aro lokacin da za ta fito wannan tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ta zama al'ada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da zai yi tafiya yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa na wacce za a tafi da ita da kuma wacce za a bari a gida haka da aka yi ƙuri'a nana Aisha Allah ƙara mata yadda ita ce ta dace za ta yi tafiya wannan tafiya din da haka sai ta yi aron sarƙa a wurin ƴar uwarta Asma'u sai ta tafi da wannan sarƙa to da ta je kama ruwa wato dan bawarin kenan sai sai wannan sarƙa din sai ta bata shikenan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace to tunda sarka ta bata a launa a huta a gaba da aka ba ka launa ana hutawa to sai kai ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji gidu da ita rana Aisha ana dora kai ta kan cinin ta kai dai zuwa hadisi yayi bacci kuma a wurin ba ruwa kuma ba sa tare da ruwa da dai ainihin ya buƙata shikenan a wannan lokaci abu ya dani mutane gashi dab da sallar asubahi ne da daddare ne abun ya dami mutane aka zo aka samu sayyidina Abubakar aka ce masa yanzu ya Abubakar ala tara ma sana'at Aisha yanzu kaga abun da yarka mana sayyidina na Aisha Allah ya kara mata yadda ana gashi da uwar mu'mini ne amma tunda ita kam shi sayyidina Abubakar ba hibinta ne a kawo karan taurin su habata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nasa ta tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane walaysu ala ma'in walaysa ma'hum ma'un ga su ba su da ruwa kuma ba su zo da ruwa ba kuma wannan wurin babu ruwa abun ya dari sai na Abubakar ya taso ya zo ya samu nana Aisha tana faɗa kamar yadda ita ma a ruwaito wannan hadisi da gare ta take cewa baba na ya zo ya same ni yayi ta faɗa yana cewa habbati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai tsare annabi sallallahu alaihi wasallam wa nasa da mutane walaysu ala ma'in walaysa ma'hum ma'un ga su wurin babu ruwa gashi su kuma ba su zo da tanadi na ruwa ba saboda wasu tunanin za a tsaya a wannan wurin wato har lokacin sallah ya zama ya rikici al'umma wannan lokaci sai babana ya dauko wato wata baka kamar zai ainihin yana zungudin kai na da shi sai ba abin da ya hana ni in tashi in gudu saboda tsoron kar ya rada min wannan bakar illa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa kayan sa kan cinya ta kar in tashi ya zama ya farka daga baccin da bai niyan farkawa to ana cikin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka ga shi lokacin sallar asuba yayi to ya za a yi ya za a yi kenan sai ga wahayi Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin alqur'ani mai girma cewa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a minkum min al-ghaibi aw lamastum an-nisaa fa lam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan tayyiba sannan famsahu bi wujuhikum wa aydikum min Allah subhanahu wataala yake cewa idan kun ainihin kasance matafiya kuna cikin hali na tafiya ko hali na rashin lafiya kaji an fara gaya mana abubuwan da suke jawo taimama kenan falam tajidu ma'an ko ba ku samu ruwa ba Allah yake so fa tayammamu sa'idan tayyiba to ku yi tayammama da kasa wacce take wato tsarka wacce take mai tsarki to shikenan sai Allah ya kawo al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dauki ya kawo al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sauki na cewa wato ba za su asarar ibadar su akan lokacin ta ba ta yadda wato idan an samu rashin ruwa ko hal ko rashin lafiya kamar yadda alqur'ani ya fadi wayannan dalilai guda biyu wanda kuma za mu zo mu fadi sauran ainihin dalilai din na fadadawa kadan a shikenan an ba da dama ai taimama da kasa a wannan lokaci shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ta bai kamar yadda alqur'ani ya fada ita taimama bangarorin nan na biyu dai su ne suka fi karfi a cikin ta mana famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ku shafi fiskokinku da hannayenku da wannan ƙasa ɗin shikenan taimama ta faru ba ta wuce daman hannu wato fiska da hannaye to shikenan sahabbai suka yi taimama aka yi sallah a wannan lokaci har wani daga cikin sahabbai wato Usayd ibn Hudayr ya ce kai ma dalla ma hi bi awwali barakatikum ya ala bi bakr ya ce wannan ba shi ne farkon albarkanku ba ya ku iyalan gidan sirina Abubakar hakika sanadinki gashi dukkan al'umma ta samu sauki daman Allah ya girmama ya fifita al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da alwala wanda sauran al'ummai su taimama suke yi annabawan suke alwala amma mu kuma sai Allah ya girmama mu sai ya bamu alwala to shikenan saboda gata muna al'ummar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya mana gata kuma ya saki hada mana da taimama din ma gaba daya ana mu yi irin na annabawan a lokacin da muke cikin hali na sarari sannan kuma mu yi irin na al'ummatan a lokacin da muka shiga hali wato ma'ana na larura to wannan kenan sai ya zama Allah subhanahu wataala ya halatta mana mu yi taimama domin mu ainihin wato gudanar da ibada ta sallah mu yi taimama domin mu ainihin wato a gudanar da wato mu kawar da abunda ya hana mu gudanar da ibada din to wannan kenan kuma daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cikin wani hadisi ingantacce yana cewa fuddiltu ala al-anbiya bi sittin ko ubiku sittan a duka riwayoyi ne daban-daban Allah ya fifita ni akan annabawa da abu shida a wata riwaya kuma yana cewa Allah ya bani abu shida wanda bai taba bawa wani annabi kafin ni ba to a cikin wani abubuwa guda shida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa waj'ilat li al-ardu masjidan wa tahura Allah ya sanya mini kasa ta zama masjidan masallaci na wa tahuran kuma abun alwalana kuma abun tsarkaka ne ana kaga a sauran al'ummai inda aka tsara ko aka ce nan ne masallaci to nan ne kade za ka yi sallah duk inda ba a tsara shi a tsara shi cewa nan ne wurin ibada ba to ba za ka yi ibada ba amma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana gata sai ya zama wato ko ina sallah ta kama ka za ka yi sallah sannan kuma wato ko da kana cikin hali na rashin ruwa nan ma za ka ainihin wato za ka yi sallah ma'ana Allah ya halatta maka ka yi taimama ka taba kasa ma'ana ka sha fuskanka da tafukan kamar dai da za ku faɗi sifa na taimama insha Allah ta'ala shikenan sai ya zama wannan taimama ta halatta maka ana ka zo kai ibada za mu koma cikin wannan littafi malai ce addayyamu mutaharatul turabiyyatul ita taimama wato wata wani tsarkaka ne da ainihin kasa tashtamilu ala masjil waji wal yadaini wanda ta taro akan shafar fiska da hannaye wannan bayan malam ya gaya mana wato sifar taimama kenan amma za mu ji fadilanta za mu ji sunnoninta za mu ji mustahabbanta za mu ji dalilan da ya sa ake yin ta za mu ji abin da yake warware ta za mu ji kuma wato a sharuɗanta ita wannan taimama ɗin malamai sun yi ta maganganu wato da tsarin bayani kan wa'innan dalilai da alqur'ani ya bayar na abin da yake jawowa a yi taimama nan ma dai kaga saboda kuwa cewa na Allah Allah subhanahu wataala nan su aya ta alwala da taimama ɗin suratul ma'ida bayan Allah ya yi mana bayanin yadda ake alwala ya mana bayanin yadda ake taimama in ba samu ruwa ba sai muka ji Allah subhanahu wataala yana cewa ma yuridullahu li yas'ala alaykum min haraj. Allah dai baya nufin a wannan ibada da za ku yi ta sallah ya sa muku wani kunci, walakin yuridu liyukhirakum, Allah ya yi muku haka ne wato domin ma'ana ya sama muku wato tsarki, ya sama muku tsarkaka. Da haka sai ya zama malamai suka yi ta bayani kan ainihin dalilai din. Kaga dai dalili na farko, Alkur'ani ya sa mana hali na rashin lafiya, wanda shi nan kaga ba hali ne na rashin ruwa ba. Akwai ruwan, amma wanda zai yi ibadar bai da lafiya, bai da lafiyan da zai yi amfani da ruwan, kila gaban alwalan nasa suna da miki, suna da ciwo, a'a kayinsa yana da miki, yana da ciwo, wanda idan ya yi amfani da ruwa zai ainihin wato farar masa da sabon ciwo, ko kuma zai masa jinkirin warkewan ciwon da yake fama da shi. Wannan hukuncinsa sai mamaye. Sannan har yanzu wannan a mazhabar Maliki ne kenan, a mazhabar Imam Shafi'i, a mazhabar Imam Shafi'i shi ya ƙara akan wannan bangare na gaba na rashin lafiya, yake cewa ha da yanayi na tsananin sanyi. Idan shi da yanayi na tsananin sanyi akwai wanda wato ba yi juran sanyi, to shi ma wannan kaga lafiyayye ne, amma kuma yanayin na sanyi da ya zo da kuma jikinsa ba ya iya juran wannan sanyi ɗin ya yi amfani da ruwa, to nan ma Imam Shafi'i yake cewa zai koma a kan abin da ya shafi wato abin da ya shafi sai mamaye. Don haka kamar yadda ainihin ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sayyidina Amr ibn al-As annabi ya jagorantar da shi cikin ainihin wata runduna wato ta yaƙi, shi kenan aka je aka yi yaƙin ana dawowa sai jaraba ta kama shi da daddare, ga shi kuma abun da babu ruwa mai zafi ma'ana da mai iya amfani da shi, sannan shi kuma mutum ne da ba ya iya amfani ma'ana da ruwa mai sanyi, sai ya zama ya yi taimama kuma ya sallai ga mutanensa sallah. To shi kenan sai suka ainihin kawo ƙaransa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin yi sitam a kan wannan aiki nasa na cewa lallai bai yi kuskure ba, abin da ya yi daidai ne, saboda addini Allah bai tsara addini domin mu sha wahala ko don wato mu shiga cikin wani kunci da zai ainihin hana mu motsi ba. Wannan yana cikin dalilan taimama. Sannan dalili na uku shi ne kamar da za mu ji, akwai dalili na ainihin lokaci, ana lokaci idan ya zama ana jin tsoron kubucewar lokaci, lafiyar ka ƙalau, sannan kuma bayan lafiyar ka ƙalau akwai ruwa, amma kafin kai amfani da wannan ruwa ɗin kai ibada lokacin sannan kuma zai wuce. Alkur'ani kuma ya gaya mana inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, ita sallah ga mu'minai wata farilla ce mai lokaci. To anan ma ya halatta kai taimama. Sannan gaba ta hudu shine wato hali na rashin ruwa ɗin, kamar yadda ma'ana gaba ta uku hali na rashin ruwa kamar yadda Alkur'ani ya mana bayani. Wannan rashin ruwa malamai suke cewa kashi biyu ne, wato akwai rashin ruwa hissan, akwai rashin ruwa ma'anan. Ana in an ce rashin ruwa hissan ma'ana babu ruwan kwata-kwata, to nan ba yadda ka iya ce ka yi taimama. Ko kuma a'a akwai ruwan amma ɗan kaɗan ne, kuma ga shi kana jin ƙishirwa, kuma ba ka tunanin za ka iso gari kusa inda za ka samu ruwa. To malamai suka ce maimakon ka yi amfani da wannan ruwan na ka kai alwala, ka ajiye ruwan ka yi ta sha, sai ka ci gaba da yin taimama a matsayinka na ainihin matafi. Sannan har yanzu yana daga cikin rashin ruwa cewa akwai ruwan, amma kuma inda za a je a samu ruwan idan ka kama hanya za ta je wato kana jin tsoron ƴan fashi ko kuma wata dabba mai cutarwa za ta cutar da kai akan wannan hanya ɗin, to nan ma sai aka baka aka ainihin rangwanta wa mutum aka ce to shikenan sai yace mama gashi dai ya sani in ya je wurin zai samu ruwa amma aka ce kare je saboda ainihin zai cutu shi kuma addini ma Allah yana cewa ma yuridillahu la ilaha illa kum fi dini min haraj ma yuridillahu la ilaha illa kum min haraj wa la yuridu bashirakum kama dai zuwa wannan aya dan haka wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj kama akaita Allah bai sanya muku kunci ma'ana da wahala a cikin abin da ya tashi shari'a na addini ba sanarin da yana daga cikin abin da malamai suke fassarawa na rashin ruwa shi rashin ruwan wato ba magana ne wata dabba ko wani azzalimi zai ci ta shi bane a'a tsakanin sa da ruwan akwai nisa ya kai farfashi biyu sannan ma malamai suke cewa bai zai ainihin wato tafi nemo ruwan nan ba saboda nisa tsananin nisa da wannan ruwa yake tsakanin sa da shi to wannan duka suna jawowa mutum ya zama ya ainihin wato taimama dan haka lallai wannan su ne abubuwa da suke jawowa mutum ya zama ya yi taimama kuma ya kamata musulmi ya san su musamman gaban nan ta tsakiya da muka yi magana wanda malam ma zai kawo mana cikin wannan fasali na abin da ya shafi wato tsoron fitan lokaci sanin lokacin sallah kamar yadda malam zai mana fasali a gaba akan wato lokutan sallah sanin lokacin sallah wajibi ne da yawa akwai lokutan da taimama ce take wajaba a kan mu amma rashin kiyaye lokaci yakan sa ba mu san cewa taimama ce take wajaba a kan mu ba misali wanda ya tashi da janaba babu ruwa kuma daga idan yace zai tashi je ya nemo wannan ruwa ana ba babu ruwan bane kila babu ruwa mai zafi kafin ya tafasa ruwa da zai ainihin duma ba har yi wanka har yi sallah misali sallar asuba ce rana za ta fito to kaga anan malamai suke cewa maimakon ya shagalta da neman ruwa a wannan lokacin ya fa sani taimama ce ta wajaba a kansa saboda ana da buƙatar ya zama ya shigar da koda raka'a ɗaya ce ta asubahi kafin rana ta fito domin sallar asubahi ta zama ada'u kar ta zama qaba'u ma'ana ta zama yayi ta a cikin lokacin ta ne ma'ana ba yayi ta a matsayin ramako ba lallai yan uwa akwai matsaloli na addini sosai da ya wajaba lallai kullum mu rika tambayan malamai musamman ashuruq ma'ana lokuta da ainihin rana take fitowa ya kamata kowane musulmi ya san irin wannan lokaci duk da alhamdulillah ga karallun mu suna kawo mana wasu masallaci kuma suna da abogani ma da yake ba da lokaci ashuruq to lallai ba dauke kowane musulmi bai san lokacin fitowar rana saboda hali na makara Allah subhanahu wataala ya datar da mu insha Allah ta'ala sashi na gaba za mu dora bayani akan wannan abin da ya shafi fasali na taimama Allah subhanahu wataala karba mana ibadun mu abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu dada abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم وبارك على الفاتح الخاتم وعلى اله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام
عليكم. الله عفوا. شوف هذا الرجل يا كرم الله. ابو دمنا دا wannan wanda muka saka tunan ne mu kuma tashi tsoron Allah da baba ta kashi ba to na je ma ne ta faɗa malam abin da wato wani ba ka malam sai a yi shi abu sai a sa masa a computer su kuma masu gidan da computer din duk da ya wata